Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litinin 5 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 6049 da kuma 40. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laltaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Ladan Ibrahim Ayewa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaba Bashar al-Assad na Syria ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari kan tungan ƴan tawaye ga gabashin Gauta. Mai bayo shugaba Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga kudin fito. Kurun neman ra'ayi masu jefa kuri'a da aka ji bayan da suka kada kuri'unsu jiya Lahadi a fadin ƙasar Italiya nuna cewa babu wata jam'iyya guda ɗaya da za su samu rinjaye cikin majalisar dokokin.
To ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewa likitoci masu aikin jin kai a sansanonin ƴan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira da a ba su kariya a cikin aikinsu na jin kai.
Da kuka ci cikin likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram. In ba a protecting ɗinmu ya za mu je mu yi aiki.
To biyo bayan wani hari kuma da aka kai a Mambila wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dama. To kowane irin hali ake ciki a wurin ne?
Girma kwamishinan yan sanda ya tabo zuwa nan shi Mambila suna tare da shi a nan Mambila plus tare da halin jami'an tsaro kuma da yake wani ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma oda.
Bayan haka kuma Ibrahim Alfa Ahmed na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan sha labaran duniya.
Sorry, assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Syria ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan ƴan tawaye ta gabashin Gauta. Duko da yake shugabannin Amurka da Burtaniya na zarginsa da kawowa ayyukan jin kai cikas. Tilas ne a ci gaba da yaƙi ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashi fararen hula daga yankin da ake yaƙi. Inji Bashar al-Assad sa'in da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata ta talabijin ɗin ƙasar. Yace ba wani rudani tsakanin shirin tsagaita wuta da ayyukan kai farmaki domin nasaurin da sojojin Syria suka samu je da shekaran jiya a Gauta sun samu ne a karkashin shirin tsagaita wutar. Assad dai yana amfani da kalmar ƴan ta'adda ne ga ƴan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin sa. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Britania Theresa May sun amince a jiya Lahadi cewa Russia da Syria ne hummul haba'isin kawo mummunar koma baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin Gautan. Kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin May ke jaddadawa, shugabannin sun tattauna ta wayan taro akan abin da ofishin na May ya kira halin wayo na Allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin. Duko da cewa kungiyar nan mai sa ido a wannan yaki mai babban ofishin ta a Burtaniya ta ce sojojin Syria sun karbe ikon fiye da kashi 1 cikin 4 ko rubu'in yankin ga kafshin Gauta. Amma sanarwar da ta fito daga fadar shugaban Amurka ta White House ba ta yi bayanin tattaunawar ta wayan taro ba. Amma ta bayyana cewa Rasha tana watsi da rijijin yadda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 a duk faɗin ƙasar ta Syria. Sanarwar ta ce Rasha na kashe farar hula da wasu jiwa ba su gani ba ƙarƙashin inuwar fakewa da yaƙi da ta'addanci. Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su kawo Amurka da kuma kashi 10 na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan sati ko kuma farkon sati mai zuwa. Sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fiton da shugaba Trump ya fito da shi akan muhimman ƙarahuna ya yi karo da suka daga wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta Republican masu nasaba da harkokin kasuwanci. Hadda ma sauran takwarorin kasuwancin Amurka irin su Canada da kungiyar tarayyar Turai. Sai dai Navarro ya ce ana buƙatar wannan kuɗin fiton ne domin kare harkokin tsaron Amurka da kuma tattalin arzikinta. Navarro ya ce shugaban na Amurka ya saurari dukkan bangarorin biyu masu ra'ayin da suka sha bamban akan wannan batu kafin ya kai ga tsaye da wannan shawara. Yace zai zama rashin dabara idan aka ce za a ƙara kuɗin fito akan wasu kasashe ne yayin da za a tsame wasu daga biyan wannan kuɗin fiton. Yace za a samar da wasu hanyoyi da za a bi domin tsame wasu kamfanoni na cikin ƙasa daga biyan farashi mai tsada na waɗannan karafuna na waɗannan karafa da aka shigo da su bisa la'akari da yanayin da suke ciki. Misali kasar Canada wacce ta fi kowace ƙasa kasuwanci da Amurka ita ce wannan lamari zai fi shafa domin ko a shekarar ta gabata kawai ma ta sayar da wa Amurka da ƙarfen goron ruwa na dala miliyan 7,200 da kuma tama ta dala miliyan 4,300 hawa kuma wannan ƙarin kuɗin fiton zai fi ya shafi wasu ƙawayen na Amurka irin su Burtaniya, Jamus, Koriya ta Kudu, Turkiya da Japan. Amma China da take tafi duk kowace ƙasa ta duniya samar da tama tana sayarwa da Amurka kashi 2 cikin 100 ne kawai na irin tamar da take samarwa don haka lamarin ba zai shafe ta ba sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kuri'an neman ra'ayoyin masu jefa kuri'a da aka ji a bayan da suka kada kuri'un su jiya Lahadi a fadin kasar Italiya sun nuna cewa babu wata jam'iyya guda da za ta samu rinjaye cikin majalisar dokoki, amma kuma jam'iyyun masu ra'ayoyi da ke da farin jini a wurin jama'a sun samu ƙarin kujeru masu yawa. Wannan zabe yana daya daga cikin waɗanda suka fi rarraba kawunan al'umman kasar a cikin 'yan shekarun nan. Kamar yadda kuri'un neman ra'ayoyin suka nuna, jam'iyyar Movement First Tela mai aƙidar yin sauyi ga tsarin yadda al'amura ke gudana a ƙasar ta taka rawar gani musamman a yankin kudancin ƙasar inda jama'a suka fito fiye da yadda aka yi tsammani. Jami'ar dai ana hasashen za ta samu kashi 29 zuwa 31 na ɗaukacin kuri'un da aka kada, abinda ke nufin cewa za ta zamo babban jami'a a cikin majalisar dokoki. Sai dai kuma wannan ba zai bata sukunin samun rinjayen da har za ta iya samun mulki ita kanta ba. Ita ko jami'ar Democrat mai ra'ayin sassauci ta kokarta ta samu fiye da kashi 20 cikin 100, inda kuri'un neman ra'ayoyin ke nuna cewa watakila ta samu kimanin kashi 23 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Amma kuma gamayyar jami'u masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Silvio Berlusconi ta sha mata gaba, kuma ana kyautata zaton cewa za ta kasance bangare mafi girma a cikin majalisar wakilan tarayya. Rawar da jami'u masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka taka a zaben na jiya Lahadi tamkar wata farfadowa ce mai ban mamaki da Berlusconi mai shekaru 81 da haihuwa wanda aka haramta riƙe wani mukamin siyasa har zuwa shekara mai zuwa, amma kuma wanda ke jin cewa zai taka muhimmin rawa a siyasar kasar. Sama da mutane miliyan 1 ne har yanzu suke zaune cikin duhu saboda rashin hasken wutar lantarki a wasu sassa na yankin arewa maso gabashin Amurka, yayin da ma'aikata ke aiki ba dare ba rana domin gyara barnar da ta biyo bayan wata iska mai ƙarfin gaske da ta shafi yankin kwanaki 3 da suka wuce a yau Litinin. Babu alamar iska ko hadari jiya Lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa, wadda kuma ta kashe mutane 9 cikin su har da wasu yara ƙanana su 2 da bishiyoyi suka faɗo musu aka. Amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar ƙalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunan nasu.
Sada Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Likitoci masu aikin jin kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana matukar damuwa ga yadda ake kashe ma'aikatan jin kai a yankin. Ma'aikatan jin kai sun koka ne bayan wani mummunar harin da 'yan Boko Haram suka kai a sansanin soja na garin Ran, kuma suka kashe mutane da dama ciki har da ma'aikatan na jin kan. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke Ran a jihar Borno. inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai dake aiki a cibiyar majalisar dinkin duniya bayan sun kakkashe wasu shugaban gidauniyar Smile Medical Care Foundation dake tallafawa wadanda rikicin Boko Haram ya shafa Dr. Salih Abba ya min karin bayani
an rage jami'an tsaro a wannan da yamma haka cikin wato barikin nan da haka nan duka suka fara jin harbi har to suna nan a wannan wajen ba su ankara ba kawai abin da suka ji shine suka ce kawai suka ji an shigo ana yaren Kano suka jin wannan kawai sun san cewa wai mutanen babu sun cimma fa wannan wajen joji kuma gabaki daya abu ya fi karfin su gabaki daya sun bar zama sun gudu cikin jeji aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku daya daga cikin su shine Dr. Kati shine likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram dear my colleagues I share abin yake tani dina do you know that wannan Dr. Kati na shine likita na bakwai da aka kashe kuma dukkan some of them we classmates dina ne where is immediate genius in haka in ba protecting namu ya zame mu je mu ai akwai shi ya Ibrahim Lawan shi ma yana aiki da yaron shi ma aka kashe shi sai akwai wani yawo so sannan kuma su ma kan nan guda uku da ita Hauwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya su biyun da ake suna aiki ne da ICRC da ICRC sun fito suna cewa wai a su tat party haka aka zo aka tafi da ƴan matan nan gaba kidan abin ya tara mun hankali matuka in fact ya hana ni bacci ya kamata a ce ni a ya ce ainihin gwamnati ta tashi ta tsaya akan wannan al'amari
sannan kokarin da nayi don jin tawakin kadar uwa cuku kakakin rundunar operation lafiya dole bai nasara ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Nigeria kasar mu ce mire no sabone yan baya tausaya wadanda kukai garkuwa da yan mata manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta
to ma zalla gaida Hassan mai da kaina biyo bayan wasu munanan hare-hare da wasu ƴan bindiga suka kai a Mambila a jihar Taraba wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya tuntubi kakakin ƴan sandan jihar Taraba David Misal akan hali da ake ciki a wurin kuma ga hirar ta su
lalle akwai wanda kuma da kai su shi yasa yau shi mai girma kamishinan ƴan sanda ya bar jalingo ya tafi zuwa nan shi Mambila yanzu da yake maka magana muna tare da shi a nan Mambila tare da halin jami'an tsaro kuma da yiso mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma order kuma tun cikin shi mun fara aiki tukuru hankali kuma ya fara kwanciya a wannan wurare
kamar yanzu da ke hankali a kwanta kamar mutane nan aka kama dangane da wannan sabon tashin hankali da ya faru a yau Lahadi
lalle kuna tare da mutane a wajenmu da dama ta dalilin waɗannan abun ko da da shigowanmu ma da wannan yamma mun yi nasarar cafke masu aikata waɗannan abubuwa wanda sun kai mutum guda bakwai daban da waɗanda sun jira muka riga muka tsare su a cikin a nan ta dalilin waɗannan abubuwa muka tsare su ta dalilin waɗannan wanda kuma suka same su da kayayyaki kamar irin su baka da tsori da kuma arzuna wanda suka fito domin su zo su kada hankali su kuma yi kone-kone da kuma kakkashi rayuka mun yi nasarar cafke su kuma muna gudanar da bincike yanzu haka da nake maka magana kuma ba da jimawa ba za mu sayar matakin da ya kamata mu dauka kan su wa
an samu asarar rayuka kaman kawo yanzu alƙaluman ku mutane nawa ke nunawa suka rasa rayukan su
tun faruwar wannan abu misali mu ce ta rangiya zuwa yanzu waɗanda muka tabbatar da sun rasa rayuka sun haura ya kai mutum goma akwai kuma waɗanda suka jikata wanda mu da kanmu muka kai su asibiti ana kuma musu magani da kuma dai mun tabbatar akwai gidajen da aka saka wuta wanda shi ma duka yana cikin abin da muka gani a wani ayyau din
a kashe kamar wani kira ku al'umman waɗannan yankuna na Mambila ganin kan cewa watanni goma da suka gabata a watan Yuni an samu wannan tashin hankali wanda dare an samu sarauka kusan fiye da 100 da san sakane kamar wani kira ku al'umman wannan yanki na Mambila
kira da muke yi kuma wanda kullum muna cin gaba da yi da zamu gaji ba ba za mu fari bacci ne jama'a yi hakuri to tabbatar da cewa abinda ta zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali bai kawo Allah ya yi mu zama wuri daya mu yanwan juna bai kamata wannan abu ba ya faru ba sani kuma fa daukan doka a hannun laifi ne duk wanda aka same shi da ya dauki doka a hannunsa dole ne ba za mu bari ba za mu tabbatar da cewa doka ya aiki a kan shi sannan kuma muna kiran su inda akwai abin da wani ya maka wanda bai yi daidai ba ya zamanto an taka haƙinka akwai hanyoyi da yawa da zaka bi domin a karba maka haƙinka amma da kuma makamai a hannu domin a yaki juna baya kawo ma kasashin gaba baya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a su rubume wato zaman tare su kuma samu bayanai masu kyau wanda kuma su nuna mana su waye wanda suke sokulo wannan fitina domin tabbatar da cewa mun yi aiki a kansu domin kada gobe wannan ya sake fa.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga dan Washington DC. To yanzu ku karfe 12 ne da minti 16 na dare ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alƙawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar dinnan shine babban dan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun rike shi Abubakar suna zargin cewar wai yana da alaka da kungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ƴaƴa masu yawan gaske wasun su kanana. Dukan iyalan nasa sun dogara akan abin da yake fita ya samu musu a kulli yawmin domin cin su da shan su da kuma suturar su. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayan su. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa Abubakar din suka bayyana halin da suke ciki.
Taimakon da kake so dan Allah dan Annabi a duba abin nan. Ai mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako da mu kai adalci ne. Dan Allah dan Annabi ana da taimaka mana ina da kananu gasu da Allah muka
duk ƴaƴan shi margayi
wallahi duka ƴaƴan sa ne su 13 gasu nan a gaba na Allah shi ne mai cin da kowa sai shi a shi da muka dogara kuma kullun za a fita a lalubo to kuma kwana ya kare Allah kaddarwa sai an yi haka amma ina neman taimako sarkin Kano da gwamna ai mana adalci a duba mana dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi a taimaka mana ina da kananu gasu nan ba ka da cinyo ba da na gobe
mu dai fatan mu dai manya iya azarkan su shiga magana a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man din mai rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abinda muke fata mahukunta dan Allah a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su.
To kamar yadda muka alƙawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin Ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba.
Haƙƙin sunana Alhaji Muktar Salih.
Na'am to gashi wannan al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da maslaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su dan ji wani sanyi a ransu ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa.
Abubuwan da duk muke na baya da kokarin da muke yi mun riga mun yi karamar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu dauki da shauran duk abubuwan da ya gudana domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewa lalle ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba hakkin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci.
A wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana?
Eh gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wanda dai suka wakilce gwamna da shauran su dai kuma ni ma ina daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin Ungogo Alhaji Abdulkadir Ahmed Cedi wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tunda duk da ka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidan su tunda da ba ka jajanta musu kuma aka dauki wani abun alheri ake musu kuma aka je aka dauko gayan nan aka zo aka jana'idarta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta dauki nauyin wannan dauriniyar da abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati ta dauka wannan wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya yin wannan ya sa aka zo aka dauko gawarsa aka zo aka jana'idarsa kuma suke alkawarin taimaka musu da yoron sannan kuma aka kuma komawa don ta hudu wannan yaro aka je muka je gidan da aka je gidan gwamnati tare da ni da haki ne da shi yan jazu tare da kantoma da shi shugaban mazaba dan talata kenan na talata karo duk wannan haka muka dungumin da fili gaban gwamnati shi ma muka jaka bayani ma wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suke alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu
na'am kusantin lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka a lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi a lokacin wanne jawabi shi mai girma gwamna ya yi muku
eh gaskiya abubuwan da duk ake yi kan kuskure ne kuma ka san duk abubuwan da zasu yi na manya akwai dai fada duk da za a yi saboda koda kana kan hanya dai yaro Allah aka ce ba a nuna masa cewa wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu bata gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi wannan jin kunne amma wannan jin kunne na girma ne wanda yake ya tauki da amma aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya
na'am yanzu zuwa yanzu lokacin da kamar me yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillah gashi yayi zuwa yanzu su mai girma gwamna yayi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomarsu
a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alƙawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shi har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya akai har yanzu tunda dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba
na'am a lokacin ya ce za a taimaka musu yayi bayani sosai da me za a taimaka musu
eh yarin da bai faɗi cewa ga da abin da za a taimaka ba amma dai bayanin da gwamnati za ta yi bakin kokarin ta na taimakon da za ta yi musu dan tausaya musu
kusan a iya cewa ranka dade tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewa an samu wata matsaya gamsasshiya kamar menene yasa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin
eh saboda abin da yasa shi wannan da Allah da wa'adin nan nasu ya hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da ya'ya da shawaran su muna gane ta su lafiya kuma da mu taba jin wani abu nasa da fatan shi ko nan da abu ba wannan yasa shi yasa duk ban daba ciki na shiga tantancin makamuta ta ajin su
daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka
ni yanzu fata na da nake yi ina so kuma nan ya lai na wannan bawan Allah da Allah ya yi rasuwa ni abin da nake so da kuma abin da aka kama alƙawarin da gwamnati ya yi kyautata masa dangan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alƙawarin nan domin a rage musu radadin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau nan nasa mata ne nan ya suna gidan nazan su amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba za su iya ci da kansu sai dai taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu sauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jiha ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama dan taimaka wa wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu da yake ta riga ya zo ka'idarsa ta zo bayan da kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba
a wancan lokaci ranka dade dan majalisar jiha kamar yadda kace shine aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya dan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati
bai mana ba amma muna kokarin yanda zamu sake bibiyar sa dan mu je menene abu menene makomar wannan al'amurka
na'am
na'am
to duniya mu binta asisi to duniya mu binta asan duniya kasam mata lauta to duniya akwai ma'anta duniya kasam ma'anta to duniya akwai mata lauta amma duniya akwai ma'anta to duniya akwai mata lauta duniya mu binta asan
A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin dan majalisar da ke wakiltar yankin da ya hada da Gayawa saboda yana daga cikin waɗanda gwamnati Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jajiye ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa mu ji koya aka kwana kan alƙawarin da gwamnati yayi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu a huta lafiya
to madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon
To me gida a dawo lafiya
to ko shin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyin mu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka Kin ka san cewa sama da mutane 3000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara a saboda ganin yadda za a rage haɗururuka akan hanyoyi sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya
To baba mayar Allah kare a dawo lafiya
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger 7 na safe agogon Ghana da GMT
To madalla yanzu ko ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen fadin shugaban Koriya ta Kudu ta ce yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aike da wata tawaga mai ƙarfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattauna da kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya dake tsakanin su. Tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa ciki ko har da wanzar da yanayin da za a iya tattaunawa cikinsa a tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka mai magana da yawun shugaba Moon Jae-chang ya shaidawa manema labarai sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu inda har Koriya ta Arewa ke gargadin cewa hukumomi a Pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga Amurka muddin aka gudanar da wannan atisayi a watan Afrilu mai zuwa idan Allah ya kai mu Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari akan tungan ƴan tawaye ga ta gabashin Gauta duk ko da yake shugabannin Amurka da Burtaniya na zarginsa da kawo wa ayyukan jin kai cikas tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi din mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa da ƙasashen waje. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai da hantsi za a ji mu dauki da wani shirin kuma amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mutaya iyalan gidan Sheikh Salim Shaban da sarkin kwatakwale Ashanti da kuma sarkin zangon New York da Alhaji Faruk Muhammad da iyalan gidan Baba Hada Imam da Malam Bala Imam da Alhaji Tanimu Imam da Babawo Imam na auren ƴar su da kuma ɗan su Ibrahim Boro da amaryarsa Fauziya Murtala Imam wanda za a daura ranar 11 ga wannan watan March bayan Maulidi amin fasa muku masi to Allah ya bada zaman lafiya amin san mu amin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Maladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma CD da ya shirya kuma ya bada umurni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Craig Barnes Baba Yakubu Kire ne yake sallama da ku sai anjima da hantsi assalamu alaikum.